This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne kuka sake kamawa a daidai wannan lokaci akan mitoci 1622 da kuma 25 sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ana kuma iya kama mu a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, Usman Kabara ne a shirinmu na dare tare kuma nake da Grace Alhira Abdul muka sake dawa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A yau ne an kammala taron sababbin ministoci na Bita wanda kuma wakilinmu Umar Faruk Musa ya yi magana da Solomon Dalong wanda ya yi masa bayani.
Shugaban kasa ya nuna cewa an rage yawan ma'aikatan gwamnati ne, amma ba wai an rage matsayin ministoci ba da kuma aikin da za su yi ba.
To, a jamhuriyar Niger kuma ana zaman ɗarɗar tsakanin makiyaya da manoma a wani ɓangare.
An nuna mana su jandarmomin sun zo sun samu bahillace tare da ɗan shi, sun hakore shi da gudu, ya yi gudu ɗan shi ya bi shi, da sun ka cimma ɗan sun ka take sun ka wuce sun ka kamo uban, sai ya ce to ai kun kashe min ɗa.
To, haka yake sai kuma a gyara zama domin za a ji duk abubuwan da muke kunshe da su a cikin wannan dare, ciki har da wayar da za ku bugo mana ku faɗa mana ra'ayoyinku. Yanzu dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Gwamnatin Amurka ta bayyana yau Juma'a cewa an samu ci gaba a fannin kwadago, inda aka ƙara guraben ayyuka 271 a watan Oktoba, wanda kuma mai yiwuwa ya sa babban bankin ƙasar ya ƙara kuɗin ruwa wata mai zuwa. Ma'aikatar kwadago ta ba da rahoton cewa adadin marasa ayyukan yi ya ragu zuwa kashi 5% watan da ya gabata, matsayi mafi ƙanƙanci cikin shekaru 7. Ƙasar da ta fi kowace ƙarfin tattalin arziki a duniya ta farfado daga tafiyar hawainiyar da aka fuskanta wajen ɗaukar ma'aikata a masana'antu, inda yanzu ake ɗaukar ma'aikata a cibiyoyin kasuwanci da dama da suka haɗa da cibiyoyin lafiya da kasuwannin sai da kaya da na abinci da kuma fannin ayyukan gine-gine. Masu sharhi kan lamura sun yi hasashen cewa guraben ayyukan da za a ƙara watan da ya gabata ba za su haura na watan Agusta da Satumba sosai ba.
Jami'an a birnin Moscow sun ce sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaransa na ƙasar Rasha Sergei Lavrov sun tattauna a ta wayar tarho a yau Juma'a a yunkurin faɗaɗa ɗaukar matakan siyasa na shawo kan rikicin Siriya da zai ƙunshi ƙungiyoyin 'yan tawaye da jami'an gwamnatin Assad. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Rasha ta faɗa a wata sanarwa cewa Lavrov da Kerry sun tattauna dangane da neman ɗaukar matakan haɗin gwiwa kan ƙungiyar ISIS da sauran ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi, banda wanda ake ɗauka kan ƙungiyar mayakan da ke gabas ta tsakiya. A farkon shekarar nan, Rasha ta ɗauki nauyin tattaunawa da babbar jam'iyyar hamayya ta ƙasar Siriya, Syrian National Coalition, a yunkurin zaman tattaunawa da gwamnatin Siriya. Haɗakar ƙungiyar hamayya ta Siriya ta ƙauracewa tattaunawa da Rasha ta shirya cikin watan Fabrairu da Afrilu da ya gaza cimma maslaha.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Amurka ta ɗauki mataki yau Juma'a na inganta harkokin tsaro a tashoshin gabas ta tsakiya, inda jiragen fasinja da na dakon kaya suke tashi zuwa Amurka, yayin da ake ci gaba da bincike kan bom ne sanadiyar hatsarin jirgin sufuri na ƙasar Rasha a Sinai makon jiya. Babban jami'in tsaron cikin gidan Amurka John Johnson ya ce matakan da za a ɗauka za su shafi ƙa'idojin tsaron da ke ƙasa a tashoshin jiragen sama waɗanda ke tashi kai tsaye zuwa Amurka, sai dai bai ambaci tashoshin jiragen saman da aka tsawata matakan tsaron ba. Johnson ya ce za a ƙara tsawata binciken kayan da ake shigarwa jirgi da tantance irin matakan tsaron da jami'an ƙasashen ƙetare ke ɗauka a tashoshin jiragen sama. Amurka kuma za ta taimaka wajen inganta tsaro a tashoshin jiragen sama. Ya ce ma'aikatar za ta ci gaba da nazarin harkokin tsaro a tashoshin jiragen sama da nufin tantance ko akwai buƙatar ɗaukan waɗansu matakan tsaro na daban.
Al'ummar kasar Saliyo suna zaman sauraron sanarwar hukumar lafiya ta duniya gobe Asabar, inda ake kyautata zaton hukumar za ta ayyana kasar a matsayin wadda ta shawo kan cutar Ebola bayan an shafe kwanaki 42 ba tare da samun wani sabon rahoton kamuwa da cutar ba. Jami'in hulɗa da jama'a na kasar Abdullah Bayraita ya ce ana shirin gudanar da gagarumin biki a duk faɗin kasar domin nuna farin cikin ganin wannan rana za ta kuma kasance ranar da za a tuna da kimanin mutane 4000 da suka rasu sakamakon kamuwa da cutar. Bayraita ya ƙara da cewa waɗansu ayyuka da ake shirin gudanarwa gobe Asabar sun haɗa da zaman dirshan da ƙungiyoyin mata za su yi a ranar don karrama ma'aikatan jinya da suka hada da waɗanda suka rasa ransu sakamakon cutar. Gobe Asabar din har yau ana gaisa ran cewa shugaban kasar Ernest Boy Koroma zai yi jawabi ga kasa. Ya ce shugaban kasar kasancewar zai jinjina wa dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa ga yaki da cutar. Ya kuma yaba da mutanen da suka yi ta fama da ita a Saliyo. Jami'in hulɗa da jama'ar ya ce gwamnati za ta kuma shaidawa al'ummar kasar Saliyo su zauna a faɗake su kuma ci gaba da kiyaye dokokin rigakafin kamuwa da cutar Ebola gudun kada kasar ta bi sahun Liberia inda aka sake samun ɓullar cutar bayan an sanar da shawo kan cutar a kasar. Kasar Saliyo dai ta ƙara ɗaukar matakan sa ido a kan iyakarta da Gini inda aka sami mutane 3 da suka kamu da cutar a makon da ya gabata. To kun sha labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A yau ne aka kammala taron bita na sababbin ministoci wanda kuma barista Solomon Dalong yana cikin masu jiran gado wanda wakilinmu Umar Faruk Musa ya tambaye shi kuma ya masa ƙarin bayani.
Sababbin ministoci masu jiran gado su 36 sun kammala taro na bita na kwanaki 2 da gwamnatin tarayyar Najeriya ta shirya musu domin fahimtar da su akan manufofi na wannan gwamnati ta canji. Na tuntuɓi ɗaya daga cikin ministocin masu jiran gado, wato barista Solomon Dalung.
Abin da muka koya cewa lallai ne yayin da muke zama wa limaman canji babban bukatu diremu shi ne a musadakar da kai kuma a nuna sanin ya kamata.
Akwai bayani da shi shugaban kasa ya cewa waɗansunku ba za a ba su ofisoshi ba, kamar ministoci ne na jeka na yi ka saboda irin talaucin da Najeriya take ciki.
A'a, wannan ko shi shugaban kasa a jawabi sa na buɗe wannan taron ya yi gyara ga waɗannan bukatu wanda kafofin labarai suka fitar su. Ya yi wannan gyara. Ta tsarin mulkin Najeriya ta nuna cewa kowane jiha yayin da ake nade membobin majalisar zartarwa tana da iko ta samu mutum daya. Shugaban kasa ya nuna cewa an rage yawan ma'aikatan gwamnati ne, amma ba wai an rage matsayin ministoci ba da kuma aikin da za su yi ba. Amma kada a manta iko na raba waɗannan mukamai cewa wannan zai samu wannan. A ma'aikata ya shugabance ta iko yana tare da shugaban kasa ne. Saboda haka a yadda muka fahimci shi kuma mun gamsu bayaninsa ba tana karo da abin da ake yawo da shi cewa ya ce waɗansu za su zama ministoci na jeka ayyuka. Wannan ya gyara wannan ra'ayi, saboda haka abin da muke so 'yan jarida da 'yan Najeriya su sani shi ne za a yi ministoci 36. Ma'aikatan gwamnati kuma ba su kai yawan su ba, kuma shugaban kasa zai raba waɗannan ministoci bisa ga waɗannan ma'aikatu domin a samu biyan bukatan gwamnati.
Wato kana nufin dukkan ku ministoci za a ba ku ofisoshi a waɗannan ma'aikatun da aka rage yawan su suka zama 'yan kaɗan kenan, ba wai wani zai kasance ba da ofishin zuwa ba sai dai a kira shi taro na mako-mako na majalisar ministoci?
Bayani da shugaban kasa ya yi kowane minista za a ba shi aiki da zai yi, za a ba shi kuma ofisin aiki shi bisa ga matsayinsa.
Barista Solomon Dalung kenan, ɗaya daga cikin sababbin ministocin da aka bai horo na kwanaki 2 da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya shirya ma sababbin ministoci da za a rantsa kwanan nan. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a jamhuriyar Niger kuma ana cikin dardarni a tsakanin makiyaya da manoma sakamakon mutuwar wani yaro ga wakilinmu daga Niger.
Rahotannin da ke hitowa daga karkarar bazaga a gundumar birnin Kwanne a cikin jihar Tawad jamhuriyar Niger na cewa ana zaman dardar yanzu haka tsakanin manoma da makiyaya a yankin Shiko da ke cikin da'irar bazaga kuma mutum guda ne ya Sheikh Alahira zoke yanzu to bayan sabkowar makiyaya daga adarcin wannan kasar da ma waɗanda suka fito daga waɗansu yankuna na Niger da Najeriya a wannan yankin na Shiko sai dai makiyaya sun abkama wannan yankin ne gabanin lokacin sakin daji da hukuma ke tsaidawa a kowace shekara kuma riskuwa shugaban kungiyar Ampen ta makiyaya reshen birnin Kwanni yayin muna bitar yanda aka yi
an nuna muna su gendarmomin sun zo sun samu bahilace tare da dan shi sun hakore shi da gudu yayi gudu dan shi ya bi shi da sun ka cimma dan sun ka take sun ka wuce sun ka kamo uban sai ya ce to ai kun kashe min da sun ka dai mai bugu biyu sun ka jefa shi mota sun ka dauki gawa sun ka gidan sanyi
sai dai magajin garin bazaga a zantawar mu da shi ta waya a yau da safe ya ce ba haka abin ya faru ba
gajiya ko shekaran jiya ne sun ka samu sun ka yi na tafi zan wani yaro wanda an ka ce sun ka kabri shi ga kai sun ka yi mai ga kai ko sun ka dauko sun kawo likita ya sai ya rasu nan a banga
kaga haka ya ka kabre shi ana bai da shi gudana ne ya gudu koya ne aka yi
wasu aka kora to shi sai yaro ya karami sai ya labi da ya labi cikin haki to san din bai sayar da kwanta ba da yana nan cikin a banga cikin haki yadda sun ka rubuta
a yau da safe mun isa a option gendarmu na nan garin birnin Kwanni sai da shi shugaban rundunar gendarmomi ta birnin Kwanni cewa da sebe yayin muna bayanin cewa dokokin su na soja ba su ba shi damar yayi magana da mu akan kowane zance ba amma dai ya ce akwai shugaban gunduma cha da prefe shi yana iya muna bitar abin da ya faru shi ma prefe a lokacin da muka tuntube shi game da maganar ya ce muna baya da damar tattauna tare da mu saboda yana shirye-shiryen tahiya ya mai zuwa Congress shi dai wannan yankin yayi kaurin suna kwarai da gaske tunda a kowace shekara ana samun arangama da hasarar rayuka tsakanin manoma da makiyaya irin wannan lokaci na shudewar damana Haruna mamman bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Sai kuma maganar tsohon mashawarcin shugaban ƙasa akan harkokin tsaro Sambo da Suki wanda a lokacin gwamnatin Jonathan Goodluck yake shine mashawarci to an bashi izinin fita don neman lafiyarsa amma mutane suna ta magana akan yadda ya kasa fita ko kuma aka hana shi sakamakon wasu abubuwa da suka taso ga Madina Dauda da mai fashin baki akan lamarin
Alƙaluma sun ruwaito cewa kafin a kai su mamaye gidan Sambo da Suki Jami'an tsaro sun gayyace shi ne domin wai ya zo ya saki amsa wasu tambayoyi na daban da suka jebanci sayan mukamai tun zamanin mulkin Goodluck Jonathan amma Sambo da Suki yake amsa gayyatar akan haka ne na tambaye barista mai nasara Kogo Ibrahim kwararre a fannin kundin tsarin mulki da kuma zamantakewan dan adam ko menene doka ta tanada idan kotu ta baiwa mutum izinin tafiya amma kuma jami'an tsaro na neman hanawa ga abin da yake cewa
hukumomi na gwamnati hukumomi na tsaro na doka suna da yanci da zasu kira kowane ne yazo yayi bayani domin bayanin nashi ai ba wai bayani ne ta fuskar shi ana magana yayi laifin ba a'a yana nan wanke yake tas yake har sai kotu ko kuma hukuma ta tantance ta tabbatar da laifin shi an kuma yi furuci cewa an yanke hukuncin yana da laifi akan wannan zargi da ake wato wannan shine daya daga cikin canjin da ake kawowa da zai nuna cewa babu wani mahaluki ko wani dan adam komin karfin shi da yafi karfin doka
kalar Sambo da Suki dai yana daya daga cikin manya kuma kwararru a harkar tsaro da a yanzu haka ake tuhuma akan batun sayo makamai wani al'amari da ya dauki hankalin manazarta Bashir Baba dan jarida ne mai zaman kansa ya tofa albarkacin bakin sa a game da tuhumar da ake yi wa Sambo da Sukin
dole akwai al'amarin siyasa kuma ko shi lokacin da yake mukamin sa ai yayi ma wasu haka dama wa kamata dini ta danin ne aka ce abinda kai ayi maka inda duk ka kai da tausayin irin su a gaskiya sai kaga cewa basu cancanci ka tausaya musu ba fatan mu daya Allah ya sa waɗanda suke kai yanzu za su koyi darasi daga abin da yake faruwa domin mutane ne waɗanda sun rike mukami amma basu tabbatar da cewa an yi wa talakan kasa ko ku an gyara kasa yadda ya dace ba. Yawan da ce a lokacin da mutumin ne yake rike da mukamin nan ya tabbatar da cewa gwamnatin da yayi aiki cikin ta ta samar da asibitoci na kwarai, gane cewa zai tafi kasar waje ma duba lafiyar sa, ai ba za ta ko taso ba. To yanzu gashi nan yana bayar da lafiya, yana so zai tafi asibiti a kasar waje domin ya san cewa gwamnatin da yayi mulki da yayi aiki cikin ta bata samar da bata inganta asibitocin Najeriya ba, ballanta na yaje nemi magani.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yoni abin da ke damuna siyasa kasan mu ke banzo.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To sai mu je kai tsaye, mun sami kira daga Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ta mallam na Kaduna, barka da shigowa, wa yake magana?
Yau mallam Kabara Ibrahim Alaramma ne riga cikin Kaduna.
Ta Ibrahim Alaramma, ina sauraron ka. Me ra'ayinka a yau Juma'a?
Dangane da shugaban namu Muhammadu Buhari ya bayyana cewa ministocin shi ba kowanne ne zai samu office ba. To gaskiya magana, wasu suna ta magana cewa wannan ya karya ma tsarin dokar Najeriya. Mun sani cewa
Ibrahim Alaramma, inda ka saurari rahoton da kyau, zaka ji cewa shi ya ce ba haka abin yake bane, ya rage yawan ma'aikatu ne, zai haɗe wasu cikin wasu, ba wai a ce baka da office ba da sauransu. In ka kula da magana da Salman Dalanye, ya ce ba haka magana take ba, inda mutane ke magana.
Yawwa, to madalla kaga ai da ana ta cewa ai zai wani ba za a ba shi office ba saboda haɗu sai da ce ba. To fatan mu dai ya kamata a ce duk wani tsari da shugaban nan zai yi, to fa yana yi ne domin mu, mu dinga hakuri ko mu dinga ba shi uzuri, mu dinga fatan Allah.
To mun gode Ibrahim Alaramma, bari mu je ga Sokoto. Hello. Hello. To ina ga mun rasa na Sokoto. Kar a manta, yau Juma'a muna magana ne inda in an kira mutane ke faɗan ra'ayin da yake bakin su a yau. Wanda kuma da fatan za a ci gaba da kiran mu kamar yadda aka saba. Hello, naji kamar to shi ma an rasa shi. To ga wani daga Taraba. Hello, assalamu alaikum.
Hello, ina jinka, ina jinka.
To wane ne daga Taraba?
Magana daga Taraba.
To kace wane?
Nasiru, Nasiru wannan daga Taraba, kamar hukuma ga sun local gama.
To Nasiru, muna jinka, menene ra'ayinka yau daga Taraba?
To ra'ayina dai alhamdulillah, mu gode Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya ba mu shugaba Hadi kuma jarumi wanda yake kirta talakawa. Kuma yadda ake ta korafi a kan wasu ministocin ba za su samu ma'aikata ba, wannan a yi haƙuri, a bar wa Allah ikonsa, a bar shi da hikimarsa, shi ya san abin da zai, ya dace shi ya san kuma abin da zai aiwatar a nan lamari, kowa gaskiya ba?
To mun gode kwarai. Sai kuma Baba Taraba, mu tafi Rijiyar Lemo a jihar Kano. Wane ne ke magana a Rijiyar Lemo?
Assalamu alaikum, sunana Sani Idris mai Samira daga Rijiyar Lemo, Kano, Najeriya. Ra'ayina gaskiya ni ma ina so in wa shugaban kasa Muhammadu Buhari fatan alkhairi da kuma duk irin abubuwan da ya sa, ga muna fatan Allah Ubangiji ya taimake shi. Sannan magana akan ministoci, ko guda biyar aka yi mana, mu yayi mana a
nisa kace ko guda biyar
yayi mana dan mana fata ne, saboda ma'aikatar da za a rage a tabbatar da wanda ya kamata a haɗa biyar mu a haɗa su gode, mu dai duk abin da Buhari muna goyon ba su, muna fata Allah Ubangiji ya taimake shi ya ba shi nasara, saboda abubuwan da ake a baya muna so a samu gyara ne yadda ya kamata. Wannan shine ra'ayina daga Sani Idris da Samira DJ ne mu kan Najeriya.
To mun gode. Sai kuma mu tafi Hadeja. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To wane ne ke magana?
Abubakar Muhammad Dabuwar Hadeja, Rinda Kwatas.
To Abubakar, muna sauraron ra'ayinka yau Juma'a.
Ni ra'ayina duk wannan korafe-korafe da mutane suke NPDP ne, wannan duk irin abubuwan da suka yi korar kunya ce, saboda sun ga abubuwan da ya zo za a yi gyara a kai.
To kamar yaya?
Kamar yaya, duk wani irin abubuwan da aka yi kamar da suke cewa wannan gwamnati ta ki ta yi wani abu, in sun duba baya su suka ebe kudin kasan nan daga jiha har kasa.
Ina jinka, ina jinka.
yawa to kuma yanzu gashi Allah ya kawo gyara amma kuma su suna korafa-korafa wannan gwamnatin wata ne wata fara
to
duk watan 6
to muna godiya sosai sai kuma mu tafi Kano assalamu alaikum muna da cikin kanin har yanzu kuma hello
Uba,
me ra'ayinka a yau Juma'a muna jinka
ra'ayina tunda mun samu shugaban kasa mai tsoron Allah dan Allah ba zai hankali Allah ya ta kuma zai daidaita
to mun gode kwarai
komai na Allah ne da ai kasar ba haka take ba
okay to mun gode maka sai mu ce sai wani lokacin kuma bari mu tafi Niger hello
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam na Niger duwa muke magana.
Mallam Ali na da godon a cikin jamhuriyar Niger.
To Mallam Ali menene ra'ayinka a yau?
Ni abin da an ra'ayina lalle idan ku ga Allah ya kai mu da rai. A nan cikin Niger za a zaɓi dan takara wanda zai shiga jam'iyyar Sayyidat Tarayya. Muhammadu shi ina so ɗan ƙasar Niger ku kada mai kwara 100% don sabida ayyukan da fara shiga da ku sai talakawa.
To muna godiya.
A nan Niger kun sa ku yan siyasa
to muna godiya sai mu tafi kuma Abuja assalamu alaikum
alaikum assalam
to wane ne daga Abuja bayan mun fito daga Niger
Abdul Alhaji Audu Salihu daga Abuja
to Alhaji Audu Salihu menene ra'ayinka yau hello kana jin mu Alhaji Audu hello to eh yau muna jin ka alaikum assalam Alhaji Audu ne dawo
To
mun rasa Alhaji Audu kenan to muna jin ka daga Gashuwa awal menene ra'ayinka
Gashuwa
to me ra'ayinka
wato ni ra'ayina ina ganin yan Najeriya ba su da hakuri gaskiya gwamnatin da aka ce za a yi gyara cikin wata 6 a ta surutu irin wannan ai ya kamata a bata lokaci kamar shekara 2 har in an ga wani abu bai gudana ba na gyara sannan a fara surutu amma ai ba a isa magana ba irin
to mun gode awali sai kuma mu tafi jihar Yobe
ne dan Allah ya ba shi
yake wane ne daga Yobe assalamu alaikum
wannan ba hujja ba
mallan na Yobe ai ban mu ji ka ba da farko menene sunanka
ra'ayina shine
burabura sunanka zaka fara fada mana
abin da yake yana mana tribalism
to kana jin mu yawa sunanka baka fada mana sunanka ba
Musa Imboma daga Fatas Kuntiken Shanu.
To, kace ana nuna muku tribalism kabilanci kake nufi ko mene?
Kabilanci yake nuna mana kuma
Shiwa.
Yana fifita.
Shiwa.
Wani bangare ne, wanda mu kwata-kwata ba yi da mu.
Shiwa ne, shugaban ƙasa ko wani?
Shi gwamnan mu.
Oh, gwamnan ku. To, shine kake magana akai to na gane. To mun gode sosai. To, yana
Allah ya ba shi.
Muna fatan suna jinka. To ai ya abin da zamu iya dauka kenan bari mu dan shakata
Allah madanun ba sarki ka biya bukata ta ibello dan shado ne ibello mulalla ba zan ibani turata kuma ka ban mace kutura ba mota daga a cikin turda siyasa kawai ta taru don canka ta ka kowata an sare wani don hauka amma da wani don hauka wani ya yi wada da dangi ne hayo kuma ba su gaisawa ta hau bai sake ta guba kwallon ba a sannu shigewa a banu so yanzu amma da rabunin roka Allah kyauta ma ba yanka kawai halar dan za ka ake mu. Bello da daddare ba a yi wanka don saboda bai ɗafare gobe faɗa maɗiyar siyasa. Da daddare ba a yi wanka saboda bai ɗafare gobe don mai gyara wa shi gyara kamar gobe za a koma yin zaɓe. Ko gama shari wa ka dauka dai ko lallaka da no har ga duniya daban tsoro Allah kyauta ma yaron ga dan yaro mai zama babba ni Alhaji Bello dan Shabi dan an soke ni waka ni dan an halbe mu waka
To sai kuma mu je ga sharhin muryar Amurka.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. Kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya na goyon bayan matsayin da kungiyar tarayyar kasashen Afirka ko kuma AU ta dauka na gudanar da bincike kan cin zarafin bil'adama da ake yi a kasar Burundi. Kwamitin wanda ke dauke da membobi 15 a wata sanarwa da ta samu goyon bayan dukkanin membobin wadda aka fitar a ranar 28 ga watan Oktoba ya ce yana cike da damuwa da tashin hankalin da ake ci gaba da samu a kasar ta Burundi bayan sake zaben shugaba Pierre Nkurunziza. Kasar Amurka na lalle maraba da wannan sanarwa da kwamitin ya fitar game da Burundi da kuma yadda kwamitin ya mai da hankali wajen sasanta rikicin. Kamar yadda kungiyar tarayyar kasashen Afirka ta dauki matsaya a ranar 17 ga watan Oktoba kan cewa a yi zaman sasanta rikicin kasar ta hanyar gayyatar bangarorin da suka hada da gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki da ke ciki da wajen kasar. Hakan ya sa kwamitin tsaron na Majalisar Dinkin Duniya ke yabawa da ayyukan shiga tsakani da shugaban Uganda Yoweri Museveni ke jagoranta a madadin kungiyar kasashen gabashin Afirka ko kuma EAC da ke samun goyon bayan kungiyar tarayyar kasashen Afirka. A cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby, Amurka na kara jaddada kiran kungiyar ta AU na zauna kan teburin tattaunawa wanda zai kunshi dukkanin bangarorin da ke Burundi. Ya kara da cewa Amurka na maraba da Allah wadai din da kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kan tashin hankalin da ke aukuwa da kuma cin zarafin bil'adama da ake yi a kasar ta Burundi, wanda ake zargin jami'an tsaro da su kansu bangaren 'yan tawaye da aikatawa da sauran kungiyoyi da ke rike da makamai. Amurka kuma ta ce tana goyon bayan aniyar da kwamitin ya dauka na ganin an hukunta duk waɗanda aka samu da laifi. Mr. Kirby ya kuma kara da cewa Amurka ta samu kwarin gwiwa daga yadda Majalisar Dinkin Duniya ke tafiyar da rikicin na Burundi a ƙarƙashin jagorancin Secretary General Ban Ki-moon, wanda ya mika ta yin taimakawa a wata sanarwa da ya fitar a ranar 27 ga watan Oktoba domin bin matakan da kungiyar kasashen Afirka da kwamitin tsaro suka shata don ganin an shawo kan wannan rikici. Amurka a shirye take ta goyi bayan kungiyar AU da ta kasashen yankin gabashin Afirka da kuma al'ummar Burundi domin a gaggauta gudanar da zaman sasanta rikicin a wajen kasar. Wannan hanya a cewar Amurka ita ce mafita ga rikicin da kasar ke fuskanta tun bayan da shugaba Nkurunziza ya kudura aniyar yin takara a wa'adi na uku, lamarin da ya saba wa yarjejeniyar Arusha da aka kulla. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar.
To yanzu kuma sai mu koma ga Inar Amal Muji takaitattun labarai.
Gwamnatin Amurka ta bayyana yau Juma'a cewa an samu ci gaba a fannin kwadugo, inda aka ƙara guraben ayyuka 271 a watan Oktoba, wanda kuma mai yiwuwa ya sa babban bankin ƙasar ya ƙara kuɗin ruwa wata mai zuwa. Ma'aikatar kwadugo ta ba da rahoton cewa adadin marasa ayyukan yi ya ragu zuwa kashi 5% watan da ya gabata, matsayi mafi ƙanƙanci cikin shekaru 7. Jami'ai a birnin Moscow sun ce sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaransa na ƙasar Rasha Sergei Lavrov sun tattauna ta wayar tarho yau Juma'a a yunkurin faɗaɗa ɗaukar matakan siyasa na shawo kan rikicin Siriya da zai kunshi ƙungiyoyin 'yan tawaye da jami'an gwamnatin Assad.
To da takaitattun labaran shirin dare ya kammala, sai kuma da safe in Allah ya kai mu za a ji abokan aiki da duku-duku da wani sabon shirin. A madadin Grace Alheri Abdul Tayyar na gabatarwa da kuma wanda ya jagoranci shirin Dan Brown, sai kuma injiniyar mu Teo Nashon Kale, ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Salam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.